This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodo shi kuke so akan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan Yuni shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Aliyu Imam da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa yayin da jam'iyyar PDP da jam'iyya mai mulki ta APC ke kairuwa rana inda PDP ke cewa gwamnatin Muhammadu Buhari na jan kafa a cikin kwanaki 30 da ta karɓi mulki. Ko yaya masana ke kallon wannan lamari?
A tsari irin na demokradiyya yana da kyau a samu irin wannan hamayya, a samu wata jam'iyyar da take sa ido wa jam'iyyar da take mulki.
To sai dai za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na dora alhakin ne a kan rikicin da 'yan majalisu ke fama da shi.
Amma sun sha wahala, sun zaɓi canji, suna tsammana kan wayannan 'yan majalisa za su sa kishin ƙasa a gaba su haɗa kai su ma jama'a da talakawa aiki.
Za ku ji martanin da 'yan majalisar suka mayar, sannan muna tafe da shirinmu na ilimi tare da Yusuf Harande. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A kasar Burundi, mahukuntan kasar suna gudanar da zaben wakilan majalisar dokoki yau Litinin, duk da cewa ƴan hamayya sun kauracewa zaben da sukar lamiri daga majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka waɗanda suke fargabar da wuya a yi adalci a wannan zabe. An tsananta matakan tsaro a fadin Bujumbura, babban birnin kasar, duk da haka an ji harbe-harben bindiga da kuma aƙalla fashewar gurneti a birnin, sai dai babu rahoto kan yawan waɗanda suka jikkata. Sai dai kuma an ba da rahoton zaben yana tafiya rawainiya domin an ga mutane kalilan ne kadai suka fito. Wata kusar kungiyar tarayyar haɗa kan ƙasashen Afirka, Nkosazana da Lamini Zuma, ta bayyana damuwa kan abin da ta kira mummunar yanayin siyasa da tsaro a Burundi. Daga nan ta ce wakilan kungiyar masu sa ido kan harkokin zabe ba za su tafi Burundi domin kallon zaben ba. Madam Zuma ta ce kungiyar harkan ƙasashen na Afirka da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyi na yanki sun yi kira ga Burundi ta jinkirta zaben har da na shugaban ƙasa da aka shirya za a yi 15 ga wannan wata zuwa ƙarshen watan Yuli. Amma gwamnatin ƙasar ta ƙi, ta ce Burundi tana fuskantar wani yanayi mai sarƙaƙiya a tarihinta, kuma duk wani rikicin siyasa zai haifar da mummunar sakamako ga zaman lafiya da tsaro ba ƙasar kawai ba amma da yankin baki ɗaya. Shawarar da shugaba Pierre Nkurunziza na ya yanke na yin takara wa'adi na uku ya janyo juyin mulki da bai samu nasara ba cikin watan da ake ciki, da kuma ci gaba da suka daga waɗanda suke cewa yana keta sharaɗin tsarin mulkin ƙasar da ya kayyade shugaba ya yi wa'adi biyu kacal.
Ganin da wuya a cimma matsaya kan shirin nuclear Iran a gobe talata ga wata kamar yadda aka tsara, yau Litinin jami'an Amurka sun kaddamar da wasu sabbin shawarwari da babban jami'in hukumar hana yaduwar makamin nukiliya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jagoranci wata tawagar jami'ai a Vienna waɗanda suka kaddamar da wani zagaye na shawarwari da UK Amano, wanda shi ne babban daraktan hukumar hana yaduwar makamin kare dangi, wato kare dangi. Yayin da yake shiga zauren taron a wani babban otel da ke birnin, Kerry ya ce muna ci gaba da aiki kuma za a yi rigamalan masallaci idan aka yanke hukunci a halin yanzu. Da aka tambaye shi ko ya yana jin za a cimma matsaya kan shirin nuclear Iran, sai ya ce muna zuba ido mu gani. Cikin waɗanda ba a gansu ba a yau Litinin a zauren shawarwarin shi ne ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif. Ya koma Tehran ne a daren jiya Lahadi, amma ana sa ran zai koma Vienna gobe talata.
A girka ƴan ƙasar sun tashi sun samu bankunan ƙasar duk a rufe da kuma wuraren ɗaukan kuɗi a duk lokacin da ake buƙata da ake kira ATM babu kuɗi baki ɗaya. Amma rahotanni suna nuni da cewa hukumomin ƙasar suna shirin tsame masu kuɗin fansho daga wannan matsatsi. Masu karɓar kuɗin fansho sun shiga layi tun da safe a bankuna, suna tsammanin za su iya samun kuɗaɗensu daga na'urorin ATM amma ba su yi nasara ba. Ma'aikatar kuɗin ƙasar ta ce za ta yi bayani wani lokaci yau Litinin yadda masu karɓar fansho za su samu kuɗaɗensu. Girka mai fuskantar ƙarancin kuɗi ba za ta samu ƙarin kuɗi daga tarayyar Turai ba, saboda haka ta umurci bankunan ƙasar da kasuwannin sayar da hannayen jari su rufe na kwanaki 6 daga yau Litinin yayin da matsalar kudin take fuskanta suke ƙara tsanani kuma wa'adin ta fara biyan wani kaso daga cikin bashi da ake dake kanta ya karato daga gobe Talata. Prime Minister kasar Alexis Tsipras ya shiga talabijin jiya Lahadi ya bada sanarwar daukan wannan mataki sa'o'i bayan da babban bankin Turai ya bada sanarwar cewa ba zai bada wani ƙarin kaso da ada aka shirya baiwa kasar karkashin shirin ceto tattalin arzikin ta ba. Ba tare da kulla wata yarjejeniya ba, masu fashin baki suka ce akwai yiwuwar hukumomin girka su kasa biyan dala miliyan 1.5 gobe Talata da kasar ta ranto daga hannun asusun bada lamuni na duniya wato IMF. Prime Minister Girkan ya aibunta waɗanda suke bin ƙasar bashi da janyo wannan matsala al'amari da ke barazana da ci gaban ƙasar zama wakili a ƙungiyar Tarayyar Turai.
To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau Litinin wakilai daga ƙasashe 57 ne suka halara a babban ɗakin taro na China a Beijing domin su sanya hannu kan shirin kafa sabon banki da China take yi wa jagoranci, wanda zai bada ƙarfi wajen zuba wato jari kan harkokin sufuri da wasu sassa na ci gaba. Australia ce ƙasa ta farko da ta sanya hannu kan wannan yarjejeniya da zimmar samar da kuɗaɗe zunzurutu har dala miliyan wato 800,000 ko a kowace shekara domin ayyukan gina hanyoyi na mota da jiragen ƙasa da na ruwa da hanyoyin sadarwa da kuma makamashi. China za ta samar da kusan dala miliyan 30,000 na jarin kafa bankin cikin dala miliyan wato 100,000 da ake bukata, kuma za ta mallaki kashi 55 cikin 100 na iko a bankin. Kasashen India da Rasha su ne na biyu da na uku a jerin mafiya hannun jari a wannan banki. Wasu suna kallon wannan sabon banki a zaman kishiyar bankin duniya da bankin raya yankin Asiya. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci kashe kwanaki 30 cif da karɓar ragaman mulkin Najeriya, lamarin da ya sa 'yan jam'iyyar PDP ke zargin cewa sabon gwamnatin na jan ƙafa wajen gudanar da al'amuranta. To sai dai jam'iyyar ta APC ta ce irin ƙurar da PDP ta bari a baya ne take ƙoƙarin ta kakkaɓe. To koya masana siyasa ke kallon wannan lamari? Malam Abubakar Sufiyanu Sa'idu Al-Sadiq mai sharhi ne kan harkokin da suka jibinci siyasa a Najeriya ga kuma tsokacin da ya mana.
A tsari irin na demokuraɗiyya, yana da kyau a samu irin wannan hamayya, a samu wata jam'iyyar da take sa ido wa jam'iyyar da take mulki. Idan akwai wata rawar da ya kamata a ce an taka kan wani abu, ya kamata a ce an yi gaggawan gaya wa su jam'iyyar da suke tare da mulki. To amma abin da zai dan ɗaure wa mutane kai shine watakila wata ɗaya, ba zai yiwu a ce jam'iyyar PDP ta yi shekara 16 tana rike da ragamar mulki, ko a ce ana zaton wata jam'iyya ta karɓi mulkin nan cikin kwanaki 30 kacar a ce ta warware matsalolin da suka addabi jama'a ba. Ni ina ganin kamar ita jam'iyyar PDP ta ci da zuci, ta yi gawan fitowa da wannan matsayi nata, watakila da zai fi kyau a ce ta haƙura zuwa kamar kwanaki 100. Don kwanaki 100 ina ganin ya kamata a ce ita gwamnati sabuwa da take kare da mulki ta samu ta fahimci abubuwan da ita gwamnatin PDP ta tafi ta bari. Amma dai cikin kwanaki 30 ina ganin kamar an yi gaggawa a da wannan.
Watakila wasu za su ga kamar ganin cewa ba a naɗa ministoci ba, ba a naɗa wasu muhimman mukamai an ɗora ko a kai ba ne yasa ita PDP take wannan suka.
To in an yi wannan magana ma duk dai maganan gaggawan aka yi. Kada ka manta Jalal Muhammadu Buhari shekararsa 30 rabansa da karagar mulki. Jama'iyyarsa ba ta taɓa samun mulki ba sai wannan karan. Kuma ita jama'iyyar tasa ba ta wuce shekara 2 ba da suka yi haɗin gamayya ne aka yi na jam'iyyu da dama. Akwai wasu da suka fito daga cikin ita jama'iyyar PDP ma suka zo aka haɗe. Saboda haka ba zai yiwu a ce Jalal Muhammadu Buhari ya san irin mutanen da ya kamata a ce ya ɗauke su, ya ba su mukamai, muhimman mukamai kamar na ministoci da sauran wasu manya-manyan mukaman waɗanda za su taimaka masa wajen aiwatar da abubuwan da shi da jam'iyyarsa suka yi alƙawari wa Najeriya ba. Kwanaki 30 ba su isa a ce ya wawware, ya bambance tsakanin tsaki da tsakuwa ba. Ni ina ganin a bashi lokaci, ko da kamar yadda na bayyana a baya kwanaki 100 kenan su ne idan aka ga kamun ludayensa za a iya yin sharhi akan ko jam'iyyarsa da shi sun yi kuma a zo a gani ko kuma sun saba alƙawari. Dazu-dazun nan mun samu labarin ya fara a bada mukamai.
Dama ina so na tambaye ka, ya kake kallon wannan nadi da yawa shi kanar Hamid Ali wato a matsayin shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa?
Hamid Ali tsohon gwamna ne a jihar Kaduna. Kowa ya san irin rawar da ya taka lokacin da yake gwamnan soja a jihar Kaduna. Wasu za su iya cewa mutum ne mai taurin kai, to amma shi ma Muhammadu Buhari hannun su san iri ɗaya ne da ne shi Hamid Ali. Mutane ne waɗanda ba za su bari wani ya zo su samu su baki a cikin yadda suke gudanar da duk wani aiki na hukuma da aka ba su ba. Saboda haka wannan abu ya dace, kuma kafin yanzu ma lokacin General Muhammadu Buhari yana General Muhammadu Buharinsa mai ritaya yana zaune yana siyasa, shi Hamid Ali shi ne chief of staff. Shi yana ɗaya daga cikin mutane na hannun damansa waɗanda sun jima suna tafiya tare. Kuma duk wanda ya san General Muhammadu Buhari, in ya ga Hamid Ali kamar wani ƙaramin General Muhammadu Buhari ne ya samu. Saboda haka ina ganin kamar an fara tafiyar da kafar kama.
Kayan da ake wannan cece-kuce, wasu 'yan Najeriya na cewa rikicin da ya dabaibaye majalisar dokokin ƙasar na ɗaya daga abubuwan da suka hana ruwa gudu. Daga Yola, wato birnin Adamawa kenan, ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Wasu dai na danganta tafiyar hawainiyar ne da dambar wadda ke faruwa a majalisar ƙasa, batun da tuni ma har wasu 'yan ƙasa ke fa tunanin kiraye ga 'yan majalisun da suka zaɓa.
Amma sun sha wahala, sun zaɓi canji, suna tsammana kan wayannan 'yan majalisa za su sa kishin ƙasa a gaba su haɗa kai su ma jama'a da talakawa aiki. Amma tun bayi nisa ba sun fara nuna ma jama'a kan cewa su son zuciyarsu da ra'ayinsu da abin da zai musu kyau suke so, ba su damunsu ba jama'a ba. Za mu iya shin talakawa ya kamata talakawa su tashi a tsaye su ga cewa sun doki duk wani mataki ta hanyar dokan ƙasa, idan ma ya kai ma su kirawo su dawo da su ne, su dawo da su zabe wanda sun san cewa za su musu aiki suna da kishin ƙasa.
Wannan abin da yake faruwa shi ne dole ne, tunda mu muka zabi wannan ɗan majalisa da ƙuri'unmu, to dole ne kuma idan muka ga ba zai mana abin da muka zabe shi dominsa ba, to lalle mu dawo da shi gida.
To sai dai kuma 'yan majalisun sun fa musanta zargin da ake musu na cewa ba sa ma biyayya ga shugaban ƙasa, kodayake sun ce fa demokradiyya ce ke aikinta. Senator Marafa Bashir Abba, ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar mazabar Taraba ta Tsakiya, ya ce duk da abubuwan da ke faruwa a yanzu su ma a shirye suke su ba da haɗin kai.
To babu wani cece ku ce anan, domin shin zaɓen muddin muka shiga a majalisa magana zaɓen shugabanni, wannan hurumumi ne gabaki ɗaya na mutum, ko daga wani jam'iyya ka fito kana da dama ka zaɓi wanda kake so. To kuma a lokacin babu maganar jam'iyya, maganar cancanta shi yake yi, kuma magana sa baki ba zai yi ba. Domin mun riga mun sa shugabannin majalisa, kuma ba wanda ya sai cire su sai mu din, kuma sai an samu biyu bisa uku kafin a cire shugaban majalisa. To kaga don haka ba zai yi ba.
Kuna ganin kan cewa kulla ta biya kuɗin sabulu?
Insha Allah, tunda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce zai aiki da su, bai da wani matsala da su. To ban ga dalilin da ya sa wani waje zai samu matsala da su ba. Mu 'yan majalisa ba mu da matsala da su, shi shugaban ƙasa bai da matsala da su, dama mu ne masu aiki.
Kuma da menene da 'yan ƙasa sun zura ido ne su ga koshin za a cika musu alƙawarin da aka dauka, ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke tabbatar da hakan? Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To daga batun siyasa sai kuma batun matsalar fyaɗe a Najeriya, inda jami'an tsaro na farar hula da aka fi sani da civil defense da ke jihar Jigawa suka ce suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin an hukunta waɗanda aka samu da aikata laifin na fyaɗe, bayan da aka cafke wani mutum da ya aikata hakan akan wata yarinya. Dr. Muhammad Gidado Fari shi ne kwamandan rundunar tsaron ta civil defense da ke Jigawa, ya yi mana ƙarin bayani, amma ya fara ne da fayyace nau'ukan cin zarafin mata da suka shafi fyaɗe.
Idan aka ce raping shi ne fyaɗe, shi ana ma yarinya 'yan shekara 18 zuwa sama. Sannan akwai defilement, shi kuma lalata yara ƙanana da ba su kai 18 ba. To shi na kazaure mun kama shi ne saboda ya lalata wata yarinya 'yar ƙarama, kuma kai rashin sa'a ma har ya ruga mata ciki. To irin wannan abubuwan suna da yawa yanzu, ba a Jigawa kadai ba, kusan ko ina ma a Najeriya, ko a ce a duniya ya daura wanda dare. Saboda in ka duba yawancin kisa-kisai da muke da su, in muka je za ka samu da yawa kan waɗannan dinne. Amma alhamdulillahi alƙalan jihar Jigawa suna ƙoƙari, kaga ko wata biyu ta wuce mun kai wani wanda yake mai yar makarantarsa daidai a bayan daki a karamar secondary ta Danzo mu kaga an yanke ma hukunci yanzu yana kurkuku to shi ma wannan zamu kai shi kwanan nan
ka ce abin ya zama kamar ya zama ruwan dare wannan yana nufin kun ka samu wannan kesaki sai da yawa kenan
eh suna da dama kadan amma dai ba su kai kamar na bara ba mun yana raguwa kasan ma ya koyi miya go koda mutum goma ne ka kama biyu to ka rage ya zan takwas
yanzu idan kuka irin wannan kamawa galibi matsalar mu a nan Najeriya shine ana fama da rauni ta fuskar hukunci ko kuma an yi hukuncin ma ka ganshi kamar bai kai ya kawo ba bamu sani ba a bangaren alƙalan ne ko kuma a dokokin da muke da su ne na hukunta masu irin waɗannan laifukan ne ba su yi wani tanadi mai tsauri ba ta yadda zai koya wa mutane hankali
amma babbar matsalar dai ba alƙalan ba ne dokoki ne amma kamar nan jihar Jigawa mun yi kokari bara mun rubuta wasu bayanai su mun tura ma a House of Assembly zuwa majalisa ta jiha kuma alhamdulillah sun yi gyara akai yanzu cikin fiyadai akwai wanda za a yanke mai hukuncin daurin rai da rai akwai wanda yake yanke musu hukuncin kisa ya danganci mai aka samu bayan an yi fiyadin yanzu dai a Jigawa wannan an mai gyara
Dr. Muhammad Gidaɗa Fari kenan commander rundunar tsaron civil defense a Jigawa to albarkacin watan Ramadana ga nasiharar mu ta yau daga Sheikh Balalau
ai da goma na farko da goma na biyu da goma na ƙarshe duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su domin ai so ɗaya ne Ramadan din a shekara saboda haka yayi kokari ya daure ya ga ya wahala kansa don manzon Allah ya ce duk wanda Ramadan ya tsaya sai ta bacci bai tashi yayi ibada ba Allah ya nesantar da shi ga barin rahama saboda haka yi kokari ka wahal da kanka cikin wannan wata wurin yin ibada ka daure wa ainihin wato rowarka ka dauki dukiyar da Allah ya baka ka ci gaba da taimakawa bayin Allah musamman waɗanda suke cikin halin kakani kai cikin Ramadan in kai kokarin wannan kai abin da ya kamata daure ka dinga karanta alqur'ani a kowace rana ya zaman to ka samu ka sauke alqur'ani cikin watan Ramadan ko sauka ɗaya ko sauka biyu zaka yi ko ma fiye da haka an yadda maka cikin Ramadan ka wahala kanka wurin wannan
to Sheikh Bala wato lauke nan kuka saurara to zaku goma na cewa karfe 11 ne da minti 18 wato hudu kenan da minti 18 a gogon Najeriya da Niger da Kamaru da ma Chadi ana sauraron sashin Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi
masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na sashen Hausa murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande ke rike da ragamar shirin. Masu sauraro idan kuna biye da shirin makon da ya gabata kun ji irin kira da farfesa ta yi ga sabuwar gwamnati da su mai da hankali wajen inganta makarantun gwamnati. Yau farfesa Hawa Ibrahim za ta daura daga inda ta tsaya. To farfesa bari mu duba wannan wani abu na daban kuma menene illar su waɗannan makarantun kuɗi a tsakanin su da makarantun gwamnatoci
akwai abu guda biyu da zan iya cewa zama da illar kuɗi da kuma makarantun gwamnati mu da muka tashi mu makaranta na UWTC a gare ni makarantun gwamnati ana biyan har ma kuɗin da motar da zamu tafi ana tafiya gida da hutu da dawa ana biyan mu ana ba mu uniform ana ba mu uniform na zama gida da na zama sai mu muka suke muka nemi karatu tunda abinda muke bukata mun samu to mu suke kiran mu suke zuciya mu don mu ƙara ilimi mu ƙara karatu ba mu da damuwan abin mu da pencil ba mu da biro gwamnati ta biya bukata to idan iyaye sun samu wannan sukuni na cewa yaro su zai zo makaranta ba zai zama musu damuwa ba saboda yaro zai je makaranta sai zama da amfani ainihin wannan makarantu masu biyan kuɗi da yawa din talaka ba zai iya ba to idan baka iya din ba kuma baka ba a samu ilimin ka makarantar gwamnati bai kai irin na masu kuɗin ba yaran iyayen su kai yara makarantu masu kuɗi yakan zama da lahani wa wa ko kauye ko jama'a gabaki daya. Saboda idan kai baka da shi wato komai ilimin danka ba zai samu ilimi ba saboda baka da shi din. Kuma gashi yana da kwazo amma wannan kwazo din ba zai zama da bukata ba biyan bukata ba saboda babu kuɗin da za ka yi. So makarantar ilimin mun makarantar kuɗi din yana da amfani amma kuma yakan zama da lahani idan ba a samu masu arzikin da za su tura yaransu gurin ba kuma masu arziki yanzu babu yawa. So ɗaukakar makarantar gwamnatin gwamnati ta sake biya musu abubuwan da ake bukata a makarantar kamar yadda aka mana a da zai zama da amfani kuma zai rage wannan makarantar biyan kuɗin. Wannan makarantar biyan kuɗin nan yawanci masu neman riba ne. Idan muka sa riban nan a gabanmu zai rufe mana fuska gaba ɗaya. To wannan kuɗi riban nan da ake nema a makarantar kuɗi yakan zama da lahani ga bin adam wani lokaci a wasu fannukan. Amma idan gwamnati ta ɗauki kuɗinta da suke akwai a kuɗin ba dai in aka ci kuɗin da aka sa a makarantun da na gwamnati ɗin zai fi amfani ai kamar tafiya asibiti. Asibitin gwamnati har kwana ita gobe za ka samu ƙwararru ne a cikin asibitin ana biyansu daidai ƙwararrun suna asibitin gwamnati. Akwai private ɗin amma yawancinsu riba ne kuma riba yakan toshe gane wasu abubuwa ɗin. So ƙarfin wato investment da ya kamata a yi ɗin ya kamata a yi la'akari a yi kuma waiwaya da a sa shi a cikin makarantun gwamnati saboda kowa da yake da ƙwazo da zai iya samu zai iya tafiya. Kamar yadda muka bayani a wani maganar da muka yi tallan na yi da na yi tallan rogo na yi tallan kunun zaƙi na yi tallan duk ganyen da ake cewa daga yakuwa har alaihu ba tallan da ban yi. Makarantun gwamnati ne ya ɗaukaka ni iyayena ina suke da kuɗin da su sai ne makarantar private. To na fito daga tallane gashi wannan Allah ya kai ni haɓa ina karantarwa kamar da kake shi ne makaranta kamar na tsaye a duniya. Amma daga tallan na fito kuma makarantun gwamnati na yi ai da British Agra ne ne. To abin da nake so a yi la'akari da shi ne makarantun gwamnati na idan aka waiwaya aka juyayi yakan zama mana da amfani wani a yawancin fanni. Makarantar kuɗi yana da amfani amma na gwamnatin kamar ya fi mun.
Amma farfesa wasu suna ganin kamar cewar wa'innan makarantun na kuɗi da masu hannu da shuni kan kai 'ya'yansa su yi karatu wa'inda kuma mafi akasarinsa suna cikin gwamnati ba sa damuwa da a gyara makarantun gwamnati saboda za su iya biyan kuɗi su kai 'ya'yansu makarantun kuɗi. To ba kya tunanin wannan wata matsala ce da ya kamata a ce ita gwamnatoci su duba shi?
Kafin wani lokacin kamar yadda shi wannan shugaban ƙasa mai shiga a Jihar Buhari ya nuna ba ma ya ce ba ne abin da ya yi ne. To akwai koyi da ya kamata mu yi idan gwamnati za ta fi kai yanzu ka ce duk wanda yake ma gwamnati aiki ya kai ɗan sa makarantar gwamnati. Wato in aka yi sa wannan kamar umarni ɗin ba ma ya kamata ya doka ba a ba da umarni makarantar gwamnati zai yi kyau. Yawancin masu kai yaransu wa'annan karamar da kake masu hannu da shuni aka kai yara inda ake biya makarantar biya idan suka samu kuɗin ba aiki kuɗin mu suke biyan wa yaransu ba ko kuma yawanci sun ɗauki yaransu kai su kasan waje. Idan suka samu kuɗin ba kuɗin ƙasa ba ne ba kuɗin namu duka ba ne don sun samu kansu a cikin aikin gwamnati za su ɗauke abin da ba nasu ba su kai yaransu gari gida a bar yaran gwamnatin a yaran Najeriya ɗan da nashina. Amma idan akwai umarni a ce a gyara makarantar gwamnati kuma in kana aikin gwamnati ne dole yaron kai da makarantar gwamnati ko kuma musamman ne ba dole ba musamman ya kamata ka nuna example yaron kai ka makarantar gwamnati. Makarantar gwamnati za ta yi kyau. Ina jin a cikin yaran Jalal Buhari yawancinsu a nan suka yi firamare a nan suka yi sakandare. To idan manyanmu mun nuna hakan ne makarantar ƙasarmu tana da kyau to za mu iya makarantar kuɗi ba mu matsala. Ni ban da wani matsala da makarantar kuɗin kana da kuɗi za ka iya makarantar ka mutum a kuɗi zai iya siya. Amma kada mutum saboda yana aikin gwamnati ne ya ɓata mana makarantu saboda yana so ya sace kuɗinmu na bainanmu na dumo na maduka don ya buƙatarsu ba zai zama da daɗi ba. Ana awa ganin kenan su dole a kawo wani umarni ne cewa makarantar mu dole sai aiki. Makarantar kuɗi kuma Allah ya bada sa'a in suna da shi su yi ne shi kuma ya hannu da sune shi zai iya tafiya yi wannan ɗin ba matsala. Amma mu ba da ƙarfi makarantunmu na gwamnati su yi aiki.
Farfesa bari mu duba wannan matsalan. A iya bincikenki kin binciko matsalolin da ke addaban karatun 'ya'ya mata a zuwa yanzu an samu wani ci gaba a ɓangaren karatun 'ya'ya mata a Najeriya kuwa?
An samu ci gaba amma ci gaban bai yi gaba kamar yadda ake bukata ba. Saboda ka ga kamar wannan Boko Haram da aka yi a kwanan nan in ka zaga cikin arewacin Najeriya yawancin iyaye mata wato sun ce su ba su yadda ba Allah bai dira ayansu makarantansu mata su ke makaranta, wato kaga mun koma baya kenan, saboda ana tsoro kada a je a yi irin yaran Chibok a je a cire musu yara daga makaranta irin in Chibok a kai su inda ba za a sake ganin su ba.
Masu sauraron ƙarshen tattaunawar mu da Farfesa Hauwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard kenan, muna ƙara miƙa godiyanmu ga Allah, sai godiya ta musamman ga Farfesa Hauwa Ibrahim da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. Da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
To yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Yau sakon mana fari ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe Nigeria, wanda ya ce salamu alaikum bai Hausa. Don Allah ku bani dama na yi kira ga ƴan uwana matasa masu niyyar bore a majalisun dattawa da na wakilan Nigeria. Don Allah su kai zuciya nesa saboda kar aikin da na sani biyo baya. Da fatan kun gane. Allah ya kare ƙasar mu Nigeria daga fadawa cikin rikicin bashi da tattalin arziki irin na ƙasar Girka. Ganin yadda sabbin gwamnonin Nigeria ke rurruta wutar ba musu bashin da aka yi a asusun gwamnati. Sako daga injiniya Sama'ila Zaga jihar Kebbi. Sai kuma sakon haɗin gwiwa na Abdulkadir Adamu Wuro Dabo da Umar Bello Modibo Wuro Buriji a jihar Gombe, wanda suka ce da fatan alheri gare ku ma'aikatan VOA Hausa. A yau muna so ku ba mu dama domin mu roƙi ƴan mu'ayyan Najeriya da su himmatu wurin yi wa ƙasar mu addu'o'in neman zaman lafiya daga rikice-rikicen da suke faruwa a majalisun ƙasar mu, don gaskiya matsalolin sun yi yawa, kuma idan ba mu dage da addu'a ba to ba za mu taɓa fita daga cikin waɗannan matsaloli ba. Da waɗannan ƴan majalisun take-takensu suna so ne su kawo gwamnatin Baba Buhari tarnaƙi, kuma Allah ya fi su. Dakarun ƙasar Chadi hakika kun yi ƙoƙari bisa ga kama wasu mutane 60 da ake zargi ƴan ƙungiyar Boko Haram ne da suka kai hari Injamena. Da fatan za ku ƙara azama sosai wajen daƙile duk wata ƙungiya da take barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Assalamu alaikum VOA Hausa. To muna fata Allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon tashin bama-bamai a birnin Jamena na ƙasar Chadi. Sako daga Usaina Umar Foreba da Ummi Garba na Kwalo da Sadiya Isa mai kati Gashuwa. Da ƙarshe sai sakon Isuf Mega mai Gombawa jihar Gombe, wanda ce assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da yadda ake ci gaba da kai harhare a Maiduguri. To ina amfani da wannan dama ta watan Ramadana domin roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Amin.
To madalla kafin mu karkare shirin baki ɗinsa ga sahaba Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya.
A Burundi, mahukuntan ƙasar suna gudanar da zaben wakilan majalisar dokoki yau Litinin, duk da cewa ƴan hamayya sun ƙaurace cewa zaben da su kan lamiri daga Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka. Ganin da wuya a cin yarjejeniya kan shirin nuclear Iran a gobe wato 30 ga wata kamar yadda aka shirya, yau Litinin jami'an Amurka sun kaddamar da wani sabon zagaye na shawarwari da babban jami'in hukumar hana yaduwar makaman atomic a Girka. Yan kasar sun tashi sun samu bankunan kasar duka a rufe da kuma wuraren daukar kuɗi a duk lokacin da ake bukata da ake kira ATM su ma shal babu kuɗi. Jirgin nan
to na ga sahabu an daga lokaci ya karatu to masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da daddare za mu sake dawo in Allah ya yarda da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaba Aliyu Imam da Mrs. Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu taya wato Zainab Abdulrahman, Muhammad Dalo ke cewa ku shara ruwa lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Amma yanzu ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.